Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Litinin 25 ga watan Satumba na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
A yau Litinin ne sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin zai je kasar Kenya domin tattaunawa da jami'an tsaron kasar dangane da batutuwa da suka shafi tsaro da ayyukan ta'addanci. Kazalika a yau Litinin din Rasha ta ce dakarun tsaron sararin samaniya kasar sun harbo jiragen Ukraine marasa matuƙi a yankuna biyu na Rasha da saman kogin Bahar Asuwad da kuma yankin Crimea da Rasha ta mamaye. Wasu 'yan sanda a rundunar 'yan sandan London sun kirkiri makamansu a yau bayan da aka tuhumi wani abokin aiki su da laifin kisan wani bakar fata da baya dauke da makami.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jami'an fafutuka da masu sharhi kan harkokin tsaro sun maida martani bayan da shugaban Faransa ya bayyana shirin janye jakada da dakarun kasarsa daga Niger.
Ita Faransa ko ina ayin Allah wadan da abin da ta yi kuma wannan taro da aka yi na shi majalisar ɗinkin duniya ka gani duk kowace ƙasa ta Afirka da Rasha da Yunani sun yi mata hannunta mai sanda.
Mustapha Abdullahi kenan, masani a fannin diplomasiya da sha'anin tsaro, za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa an kawo ƙarshen zanga-zangar matsin rayuwa da ɗaruruwan mutane suka gudanar a ƙasar Ghana a ƙarshen makon da ya gabata. Sannan za mu kawo muku ƙarashin hira ta musamman da muryar Amurka ta yi da ministan tsaron Najeriya Muhammad Badar Abubakar game da irin horon da jami'an tsaron ƙasar ke samu musamman wajen amfani da kayan aiki na zamani. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin ilimi wanda ya tattauna akan wani taron ba da horo ga ɗalibai don ƙara koyar da su a cikin lokacin hutu tsawon wata guda. Amma da farko za mu fara da labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A yau Litinin ne sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin zai je kasar Kenya domin tattaunawa da jami'an tsaron kasar dangane da batutuwan tsaro da na yaƙi da ta'addanci. Kafin ya tashi zuwa birnin Nairobi, Austin ya godewa dakarun Amurka da ke sansanin Le Monnaie da ke Djibouti, inda ya ƙarfafa su akan abin da ya kira kyakkyawar rawar da suka taka a yakin wato a yayin kwashe jami'an diplomasiya Amurka daga Sudan a cikin watan Afrilu. Austin ya ce wannan wurin yana da mahimmancin gaske, mun tsaya da ƙarfin mu a nan. Tun bayan harin 11 ga watan Satumba, mun buɗe wuta akan duk wata ƙungiyar ta'addanci. Tun a lokacin ba taimaka mana yakin nan kawai wannan wuri ya yi ba, amma har da faɗaɗa irin abubuwan da za mu iya yi daga nan, ɗaya da haɗa da abubuwan da kuka yi a kwanan nan na taimaka mana kwashe jami'an diplomasiyarmu daga Sudan. A jiya Lahadi ma sai da Austin ɗin ya yabawa dakarun Somalia bisa namijin ƙoƙarinsu a faɗan da suke yi da ƙungiyar Al-Shabaab, duk da haka dai ya yi gargaɗin cewa ƙungiyar na iya bi ta ƙasa wajen ci gaba da ayyukan ta'addanci. A yau Litinin ɗin ne Rasha ta ce dakarun tsaron sararin samaniya ta sun harbo jiragen Ukraine marasa matuƙi a yankuna biyu na Rasha da saman kogin Bahar Asuwad da yankin Crimea da Rasha ta mamaye. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa ta kafar Telegram cewa ta dakatar da harin jirgin mara matuƙi na Ukraine a yankin Kursk da wasu hare-haren biyu a yankin Bryansk, duk dai yankunan suna kan iyaka ne da Ukraine. Gwamnan yankin Kursk Roman Sravoit ya ce an lalata jirage da dama da wani gini da ke ɗauke da ofisoshin gudanar da mulki, amma ya ce ba a samu labarin rasa rai ko jikatuwa daga hare-haren ba. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ƙara da cewa ta lalata jirage marasa matuƙi guda hudu da aka harba a Crimea da yankin arewa maso yamma na kogin Bahar Asuwad. A yau Litinin sojojin Ukraine sun ce Rasha ta kai hari a cikin dare da jirage marasa matuƙi 19 da makamai masu linzami 12. Wasu 'yan sanda daga 'yan sandan rundunar London sun isu rike makaminsu a yau bayan da aka tuhumi wani abokin aikinsu da laifin mummunan kisan wani bakar fata da baya dauke da makami. Ba kasafai dai ake ganin irin wannan tuhumar ba kan jami'an 'yan sanda a kasar ta Ingila. Jaridar Telegram ta rawaito cewa fiye da jami'an 'yan sanda 300, kimanin kashi 10 daga cikin 100 da ya kamata a ce sun rike makamai ne suka ki daukan makaman nasu sakamakon tuhumar abokin aikinsu. Matakin da 'yan sandan suka dauka ya sa Scotland Yard gaggawar neman ma'aikatan tsaro da aka yi mata agaji da su domin jami'an 'yan sandanta da suka aje makaman a yau, wanda ya hada da 'yan sanda na kwantar da tozoma da masu kai gaggawa a yayin harin ta'addanci. Ma'aikatan tsaron za ta samar wa birnin London da jami'an soji da za su gudanar da wasu ayyuka da ba na ayyukan yau da kullum na 'yan sanda ba. Kimanin 'yan sanda 1 a cikin 10 ne kawai a birnin na London ya dauki makami bayan samun ingantaccen horo akan yin hakan.
To masu sauraro, kafin ku ji sauran labaran duniyar, za mu leƙa bangaren rahotanninmu. Hukumomin mulkin sojan Nijar da jami'an fafutuka sun maida martani bayan da shugaban Faransa ya bayyana shirin janye jakadan kasarsa daga birnin Yamai. Haka kuma shugaba Macron a wata hira da kafafen yada labaran Faransa ya ayyana shirin kwashe dakarun kasarsa daga Nijar kafin karshen shekarar nan ta 2023, lamarin da sojojin juyin mulkin suka ayyana a matsayin matakin nasara, yayin da wasu 'yan kasar ke cewa za su ci gaba da gwagwarmaya har ranar da Faransa za ta fice kwata-kwata daga Nijar. Wakilin muryar Amurka Asilamu Muna Barma ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Sa'o'i kaɗan bayan shugaba Macron ya sanar da shirin ɗauke jakada Sylvain Ité daga Yamai, majalisar CNSP ta bayyana matsayinta a kai. A wannan sanarwa, mahukuntan kasar ta Nijar sun ayyana ranar ta jiya Lahadi a matsayin ranar murnar buɗe sabon babi a yankuran kwato 'yancin kan Nijar. Lokaci ne mai cike da ɗimbin tarihi saboda yadda yake fayyace niyya da jajircewar al'ummar wannan ƙasa, abinda ke nufin sabuwar tafiya ta kama hanya a hulɗa irin ta darasa juna, a cewar CNSP. Ficewar jakadan Faransa daga Nijar da maganar kwashe dakarun ƙasar 1,500 abubuwa ne da al'umma ta shafa lokaci mai tsawo tana gwagwarmaya a kansu, inda tun a ranar 2 ga watan Satumba mazauna birnin Yamai suka tare a kofar sansanin sojan Faransa don an karar da su shuɗewar wa'adin da majalisar CNSP ta basu. Jami'in fafutuka ta yanar gizo Bana Ibrahim, wanda ya bayyana farin ciki game da abin da ya kira galaba a kan Faransa, ya jaddada aniyar ci gaba da wannan mataki na matsin lamba.
Abin da shi Macron da ya ɗauka, domin muna jira mu gani ya ɗauki dakarun shi sun bar ƙasar ga. In ba mun ga wannan abu ne, har yanzu bisa kan niyyar da muka ɗauka na cewa za mu ci gaba da gwagwarmaya na ganin cewa ƙasarmu ta samu 'yancin kanta, tunda mun san ƙasar ga tamu ce ba ta Faransa ba ce, ba ta Emmanuel Macron ba ce.
To koya masu sharhi akan al'amuran tsaro ke fassara canjin ra'ayin da aka samu daga gwamnatin Faransa? Mustafa Abdullahi masani ne a fannin diflomasiya da sha'anin tsaro.
In ka lura ita Faransa ko ina ayin Allah wadan da abin da ta yi, kuma wannan tsaro da aka yi na shi majalisar ɗinkin duniya, ka gare da kowace ƙasa ta Afirka da Rasha da Yunani sun yi mata hannunta mai sanda. To ka san don ne a samu zaman lafiya, dole ne shugaban ƙasar Faransa ɗin ya yi haka. Amma yan mulkin farar hula ya zo, yana yi wa a sake wani salo cikin mu'amala tsakanin Nijar da Faransa. Ai, ba ana nihi ba diflomasiya ta tsaya, amma wannan fannin ne ka san duk abin da hankuri bai bada ba, wada ba zai kawo shi.
A shekarar 2015 ne Faransa ta fara girke dakaru a jamhuriyar Nijar, bayan la'akari da yaduwar ayyukan ta'addanci daga arewacin Mali zuwa sassan jihar Tilaberi, wanda ke barazanar mamaye yankin Sahel. Haka kuma yanayin tsamin dangantakar da aka shiga a tsakanin shugaba Macron da sojojin juyin mulkin Mali ya sa Faransar girke wani bangare na sojojinta kan iyakar kasashen biyu ta bangaren Nijar a bara. A wani abin da ke kama da ci gaban takun saka, majalisar CNSP a takardar da ta aike wa hukumar sararin samaniya ta ASECNA ta ɗauki matakin hana wa jiragen Faransa na farar hula da na soja natsa sararin samaniyar Nijar da nufin tsaurara matakan tsaro. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
gaida Sulaiman Muna Barma. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
A yau Litinin ne kasar Philippines ta ce za ta gudanar da aikin cire wani shinge da kasar China ta sanya domin kange jiragen kamun kifi na Philippines daga yin su a bangaren ruwan kudancin China da ake takaddama a kai. Sanya shingen da kasar China ta yi ya saba haƙoƙin kamun kifi da musuntan muke da shi da aka sanya bisa al'ada, cewar mai ba Philippines shawara kan harkokin tsaro Eduardo Ano cikin wata sanarwa. Masu tsaron ruwan Philippines sun ce shingen wanda aka sanya a ranar Juma'a a yankin Scarborough Shore ya hana masuntan Filipino neman abincinsu. Mai magana da yan ma'aikatar tsaron China Wang Guibin ya ce ruwan da ake takaddama a kai mallakar China ne. China ta kwace yankin ruwan Scarborough Shore daga Philippines ne a shekara ta 2012, inda ta yi ikirarin yankin ruwan mai shagara da albarkatu da ke kudancin kogin China cewa mallakinta ne.
A gaida Hawwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Daruruwan masu zanga-zangar da suka hallara a kira babban birnin Ghana kwanaki uku a jere don nuna rashin jin daɗinsu a kan halin matsin rayuwa da suke fuskanta sakamakon koma bayan tattalin arziki a ƙasar sun kawo ƙarshen zanga-zangar a ranar Asabar. Sai dai Mustapha Gbande, mataimakin babban sakataren jam'iyyar adawa ta NDC, ya ce da sauran runa a kaba. Ga Sarfila Hashim Gumel da fasarar hirar da James Bot ya yi da shi.
Yau Asabar zanga-zanga da aka shafa kwanaki uku ana yi na neman sauye-sauyen tattalin arziki da kuma kawo ƙarshen cin hanci da rashawa a Ghana ya zo ƙarshe. Ministan labaran Ghana ya ki amincewa da buƙatar muryar Amurka don hira da shi akan cewa baya ƙasar. Mustapha Bande shi ne mataimakin babban sakataren jam'iyyar adawa ta NDC. Ya shaida wakilin muryar Amurka James Bati cewa akwai ƙarin zanga-zanga da za a yi nan gaba.
There are a series of protests taking place all against government of His Excellency Nana Akufo-Addo. One has to do with the corruption, the losses.
Yace akwai zanga-zanga da ake duk akan gwamnatin shugaba Nana Akufo-Addo. Daya kan abubuwan da suke faruwa kamar cin hanci da rashawa da kuma asara da babban bankin Ghana ya yi. Zanga-zanga ta biyu kuwa tana faruwa ne saboda matasa sun duba sun gani cewa akwai cin hanci da rashawa da rashin samar da ci gaba a ƙasar duk wani tallafin da ƙasashen duniya ke bayarwa. Sai ga shugaban ƙasar Ghana a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya yana magana akan danniya. Shin muna ganin wannan lokaci ne na yin wannan magana? Saboda shugaban ƙasar Ghana ya ci ba su suka masu yawa da tallafi da kasashen waje, to amma ya zaɓe amfani da su don moriyar kansa da iyata iyalansa, wanda hakan ne yasa matasa da fitattun mutane suka fito domin nuna rashin jin daɗinsu ga abin da ke faruwa.
A gaida Sarfila Hashim Gumel, yanzu kuma sai batun tsaro a Najeriya. Yayin da hukumomin ƙasar ke ci gaba da ƙoƙarin kawo ƙarshen matsalar tsaro a sassan Najeriya daban-daban, ministan tsaron ƙasar Muhammad Badar Abubakar ya yi bayani akan horarwar da ake ba jami'an tsaro musamman wajen amfani da kayan aiki na zamani. Ya bayyana hakan ne a ci gaban hirar da abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri ya yi da shi a gefen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da aka kammala a ƙarshen mako a birnin New York da ke nan Amurka.
To ya batun hurarwa na soji yadda za su iya su yi tafiya da zamani da kuma na'urorin zamani wanda masu masana harkar tsaro sukan ce idan an yi amfani da su da irin waɗannan na'urorin ne akan ga inda miyagu suke a kai musu hari. Ina batun horo da wannan batu na na'urar zamani?
Ana yi tukuru kuma muna neman na'urorin zamanin kuma an sassa odar siyan wasu kuma da wasu wanda suke ƙasa. Kamar yadda na ce duk abin da ake bukata shi shugaban ƙasa ya ce a kawo da yaddar Ubangiji zai samar. Amma dai in an siya a faɗi lokacin da za a samu ƙarshen wannan matsala ta tsaro.
To ko shakka babu an gaji kamar yadda kai magana haɗin gwiwa da ke tsakanin sojoji da sauransu na gwada za a ga wani sauyi kamar yadda ka faɗa. To amma lokacin da aka naɗa ka ko kuma aka bayyana da sunanka a matsayin ministan tsaro, mutane suna ganin kai ba tsohon soja ba, baka taɓa aikin wani sha'anin tsaro da sauransu ba. Wannan batu ya ka dauke shi?
To kamar dai mutane ba su san ba aikin minista kuma ministan tsaro. Dukkan da minista yake shine kamar manajan wuri, zai harhaɗa abubuwa yanda za su fito, kuma duk minista yana da masu ba da shawara ƙwararru wanda za su taya shi. To shi kuma management, wato ka tattara abu yanda za su faru, yanda za a tsara abubuwa, ba abu bane na lalle sai ka ƙware da harkar yaƙi. Kuma da yawa ba su sani ba, domin ban surutu da yawa ba na shiga hayaniya. Amma wanda ya fara kasuwanci da kaɗan har ya kai inda na kai kafin fitan shiga gwamnati, kuma wayanda suka san jiga sun san abinda muka yi a jigawa. So na tabbata za su san cewa da yaddara Ubangiji Allah zai kama mana, kuma za mu iya wannan aiki.
To wani ya batun mataimakin ka wanda shi ma ba shi da wani ƙwarewa na harkar tsaro?
To in ka duba ni a jihata tsawon shekara 8 da nake ba sa matsala tsaro ba, tana ɗaya daga cikin jihohi a Najeriya wanda take cikin kwanciyar hankali. Shi kuma an sami harkoki matsaloli na tsaro wanda yayi kokari, ya kokarinsa ya gwada sulhu, ya gwada wuta, ba abin da bai gwada ba. Saboda haka zai kawo wannan akan tebur, ne kuma zan kawo yanda aka yi aka zauna lafiya a jigawa tsawon wannan lokacin akan tebur, wanda wannan ilimin guda biyu zai ba mu damar hangen me zai faru a wurare daban-daban na yadda za mu ba da tamu shawarar gwargwadon iko.
To menene maganarka ga 'yan ta'adda yanzu da ka zama ministan tsaro, me za su sa idon gani?
Su tuba su bari su zauna lafiya lau.
Baba Yakubu Makeri kenan a hirarsa da ministan tsaron Najeriya Muhammad Badar Abubakar. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, kan jimarar ilimi abun rainawa.
Masu sauraron assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan Adam. Shirin namu na yau zai ƙetara ne zuwa jamhuriyar Nijar, inda ƙungiyar malaman makarantun boko matasa suka shirya wani taron horo ga ɗalibai don ƙara koyar da su a cikin dogon hutun makaranta na tsawon wata guda. Sakamakon jarabawa da yanzu haka ya fito dai a jamhuriyar Nijar ya nuna cewa ɗalibai mata su ne kan gaba a kan takwarorinsu maza, abinda kuma aka alakanta da yawan wasanni walau dai na kallo ko gem ko kuma ƙwallon ƙafa da ke ɗaukewa maza hankali. Ba tare da na ja ku da nisa ba, ga Mansur Sani, wakilinmu a maraɗin jamhuriyar Nijar.
Buɗe taron da addu'a da kuma taken ƙasar Niger, ƙungiyar matasa don ci gaban matakan makaranta cewa da adansa da ta koyar da ɗalibai a hutun dogon zango, abinda ake ce ma kurde bakansa, na tsawon wata guda. An yi bikin miƙa sakamakon tukuici ga yara a makarantar firamare ta da Equal Center da ke unguwar Bagalan Maraɗi, jamhuriyar Niger. Yaran da suka yi ƙoƙari aka karrama su sun nuna jin daɗin su.
Nana Shop sosan kenzu, ina jin daɗi sosai, kuma ina jin daɗi da na mai da hankali na kan karatu har na yi nasara na zo kure mai. Ina son in zama doktor.
Suna na Usana Ira Salisu. To ina jin daɗi na yi mu'amala da sai fizik ina son in zama ko haka aikin likita.
Sunana Abdulmajid Musa, turuwa zai mu nike, na zo na uku. Ina jin da mu daɗi da yanzu na yi abubuwa kuma yanzu mutaccen kalas kuma za a sake yansu za mu yi kokari.
Umar Sha'ibu Hassan, wanda ake ce ma OT, shine shugaban wannan kungiya ta matasa ta ajensa, ya shaida mana manufofin kungiyar su da kuma dalilan da ya sanya su shirya horon da su ga kannan nasu.
Abinda muka lura cewa abubuwa suna dan tabarbarewa, su shasanta dan tabarbarewa saboda mi, saboda yara ilimi yana yin kasa. Sai muka ga to ya kamata ga kungiya a ce mun hada kungiya dan mu tashi tsaye mu ga mun taimake wan ga yara kannan mu wanda suke nan, mu taimaka musu dan su ma su samu wani abu, su taimaka musu ma na bayan su. Akwai inda zaka taka ga an sa jika 7, inda za sa jika 10. To da yake mu abinda muke taimako ne muke taimaka ma yara, kuma dan saboda iyaye da muka taimaka musu jika ga da ake bada, akwai uwan da ke zuwa ce sun bada daga bisani ha'ayi da basu bar kudala ba.
Malam Ira Salisu shine darakatan wannan makaranta ta Ekwal Center da aka yi koyon wannan karatu a ciki, ya halarci taron bada sakamakon. Kai mi zai ce ga wannan kungiya ta matasa ta Agence?
Sanin kowa ne l'école ta Niger ta shiga cikin wani hali wanda tana bukatar kowa ya kawo taimakon shi. To su wannan taimakon da suke bada, ina ga kenan ya shiga cikin su ma tasu gudunmuwa da ganin cewa l'école ta koma ta samu wannan martaba ta candawar da aka sani.
Sai dai wani abun mamaki shine cikin ɗaliban da ake karramawa a makarantu a irin wannan sakamako, masu kokarin su ne 'ya'ya mata. Madam Alma'aisata, daraktar makarantar Ekwal Bagalam, wata ainihi aka kafa domin mata da ake cewa Ekwal Lefi a wancan lokacin, ta nuna murnar ta tare da ƙara kiran 'yan mata da su ƙara kuzari domin ganin cewa su suka fi yawa a wannan ƙasa ta Niger.
Ni dai na ji ɗan karen daɗi a kan ni ɗiya mace, na ga ɗiya mata yanzu suke bugalamba, na ji ɗan karen daɗi. Amma maza su ma su tashi, ai ba basu iya bane ba, busu yi niyya bane, komi kasa niyya cikin shi za ka yi. Yan matan nan yanzu sun gudda ma kansu talla da aure da gaugawa, yanzu kowa so yake ya zan wani abu, ka yi ilimi ka kori jahilci, ko baka zan wani abu ma'aikaci ba, gidanka ma iliminka zai maka amfani, ma mai gidanka amfani. Kenan yanzu yan mata sun sa niyya, yanzu su ma kowa ce suke su hito daga a gane su a cikin kowane sakamako, kuma alhamdulillah naji daɗi. Can baya mu mun ci wuya, ba wanda ya samu hanya, amma lokacin yanzu an waye mu uwaye kai, an waye mu yara kai. Kenan yanzu alhamdulillah mu yanzu mun san ko gobe ba mu nan akwai wanda za su ɗauka mu.
Za a iya cewa tsarin nan na secularization da la GNP ya samu karbuwa a halin yanzu?
Kwarai ku nan da shekara biyu ko uku nan dai mu yi bagalam, duka iyan da za mu ɗauka kowace shekara 'yan mata sun yi maza yawa. Kenan uwaye hankalinsu ya dawo, kuma kowa yanzu ya gane da cewa ilimi gimshigi, kuma garkuwar ɗan adam ce. Ko gidanku da ƙasarku da garinku, duka kowanne zai ma amfani.
Wannan zai sa ƙasar Nijar ta ci gaba ko kuma duniya?
To ai ka ga mata mun yi maza yawa, ko yanzu ai su me ake so? Mun ga mata sun ware tasowa. Kenan mu yanzu dan gaba muka yi maza, kuma ina tambayarsu, ina roƙonsu su sa niyya, ko ba su da yawa su sa niyya su kama, sai mu tai da ƙasarmu. Ya mace fa ilimin ɗiya mace guda ya kai namiji biyu.
Me fatan ku?
To ina fatan uwayen yara hankalinsu ya kawo, kowa mai ɗiya mace ya zaba ya kawo ta. Akwai a gidan wani, akwai a gidan dan mi, ba a gidanki ba. Kenan kowa ya kawo ɗan shi ya salakwa.
Dangance da faduwar wannan sakamako ga samari 'yan maza da harkatan makarantar Ekwal Center, Ira Salisu ya ƙara tsokaci.
Yara su ne tunda sa 'yan maza za ka tsinta su bidiyo suna kallon bidiyo, su ne za ku ganin su suna wani harkar je, su ne za su barin lokacin lakwal su tafi wajen balo ko wajen wasu wasanni na banza waɗanda bai kamata ba. Lokaci na karatu ne yaro ya tsaya mai da niyya ya karatu. Kenan in mun yi koken 'yan maza ba su karatu, kenan su ma 'yan mata dole mu jinjina musu kokarin da suke yi.
Wannan taron bada sakamako dai ya samu halartar ɗalibai da malaman su, iyayen yara da sauran al'umma masu ruwa da tsaki kan sha'anin ilimi. Kuma irin shi da ake yi a makarantun boko irin wannan lokaci na ƙara wanke kwakwalen ɗalibai domin ba su damar tunkarar karatun shekara mai zuwa.
Masu sauraro a dan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilin namu
Mansur Sani
da kuma jami'ar da ta bada umarni kuma daidaita shirin Julie Legal Gresham. Naku Babangida Shifrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon.
A gaida Babangida Jibrin. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ayo ya fito ne daga malamin kurra garin sarkin noma New District da ya ku mai aski Badraka da Sunusu Madatai da magaran a jihar Yobe. Suka ce hakika ganin yanke hukuncin da kotun sauraron kayayyakin zabe ta a jihar Kano tabbas akwai lauje cikin nadi. Duba da hujjar da suka bayan rashin stamp da kuma jibge jami'an tsaro da aka yi. Sai kuma sakonmu na gaba da ya fara da sallama ya ce BOA Hausa hakika muna farin cikin da janyewar dakarun Faransa har ma da ambasada na Niger ko ba komai yanzu Niger ta zama ƙasa mai cin gashin kanta. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya saka katanga tsakaninmu da turan yamma amin. Sakonmu na gaba ya fito daga babbagana Alhaji Nuciya wacce kan tare da Malam Hussein Dango ta Karasuwa da Ado Salati Goma ga Annabar Dau da Girema Giras wacce kal daga jihar Yobe. Suka fara da sallama suka ce suna kira ga rundunar sojin kasar su Najeriya da su roƙanya akan kokarin da suke yi domin ganin sun ceto ragowar ɗaliban da ƴan bindiga suka sace a jami'ar tarayya da ke birnin Gusau a jihar Zamfara. Sai kuma sakonmu na gaba da ya fara da sallama ya ce a yau ma zan yi amfani da wannan dama domin na yaba kamfanonin samar da masarufin cikin kasar mu Najeriya na Buwa da Dangote a bisa kudirin da suka dauka na rage farashin siminti ga al'ummar ƙasa. Alhaƙiƙa mun ji daɗin wannan al'amari sosai saboda haka muke fatan wannan zabtar farashin kayan ba zai tsaya iyakan siminti kadai ba domin kuwa sai da ruwan jiki ake jan rijiya. Sako daga Sani Gulla Kampala Malam Madura a jihar Jigawan Najeriya. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito ne daga Sani Muhammad Cindo unguwan Karfin Madaki jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Ya fara da sallama ya ce hakika matsalar rashin tsaro yana nema ya gagari kundila a kasar mu Najeriya. Ganin yadda kullum sai a ce an sace mutane don neman kudin fansa musamman a jihohin Zamfara, Katsina, Sokoto, Kebbi da Niger. Muna kira ga hukumomin tsaron kasar mu da su matsakaimi wajen ganin sun kawo ayyukan 'yan ta'adda a wannan jihohi. Daga ƙarshe nake addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya ƙasar mu Najeriya amin summa amin. Shi kuma sakonmu na gaba cewa muna roƙon Allah kawo mana ƙarshen matsalar rashin tsaro da tsadar rayuwa da muke fama da su a ƙasar mu Najeriya amin. Sako daga Isun Dila Faki. Sakonmu na ƙarshe kuwa ya fito daga Shehu Adamu Rajau ya ce hanyar jan zuwa Kanto gore da aka ce gwamnan jihar mu ta Neja Umar Muhammad Bago ya sanya hannu akan gyaran ta to Allah ya sa da gaske ne. Ganin yadda a baya aka sha cewa za a gyara mana hanyar amma kuma sai muka ji shiru ya biyo baya. Saboda haka da fatan wannan karan labarin zai sauya.
Madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
Ayo Litinin ne sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin zai je kasar Kenya domin tattaunawa da jami'an tsaron kasar dangane da batutuwan da suka shafi tsaro da ayyukan ta'addanci. Kafin ya tashi zuwa birnin Nairobi, Austin sai da ya godewa dakaran Amurka da ke sansanin Le Moniteur da ke Djibouti inda ya kafafa su akan abin da ya kira kyakkyawar rawar da suka taka a yayin kwashe jami'an diplomasiyyar Amurka daga Sudan a cikin watan Afrilu. A yau Litinin din ne jami'an Rasha suka ce dakarun tsaron sararin samaniya kasar sun harbo jiragen Ukraine marasa matuki a yankuna biyu na Rasha da saman kogin Bahar Aswad da yankin Crimea da Rashan ta mamaye. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa ta kafar Telegram cewa ta dakatar da harin jirgi mara matuki na Ukraine a yankunan Kursk da wasu harharen biyu a yankin Bryansk duk dai makwabtaka suke yi da ƙasar ta Ukraine. Gwamnan yankin Kursk Roman Stravior ya ce an lalata gidaje da dama da wani gini da ke ɗauke da ofisoshin gudanar da mulki amma ya ce ba a samu labarin rasa rai ko jikata daga harharen ba. Wasu 'yan sanda a rundunar 'yan sandan London sun ki ɗaukar makamansa a yau bayan da aka tuhumi wani abokin aikinsu da laifin kisan wani baƙar fata da baya ɗauke da makami. Ba kasafai dai ake ganin irin wannan tuhumar akan jami'an 'yan sanda ba a ƙasar ta Ingila. Jaridar Telegram ta rawaito cewa fiye da jami'an 'yan sanda 300 kimanin kashi 10 daga cikin 100 da ya kamata a ce sun ɗauki makamai ne suka ki ɗaukar makaman nasu sakamakon tuhumar abokin aikin nasu.
Masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Hawwa Sharif da ta taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta taimaka wajen hada shirin da kuma bada umarni da ma injiniyar mu Zainab Abdulrahman. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.